Malam Jamal, Allah ya saka da alkhairi to ɗan uwa dai a gurguje ba za mu tsaya wani dogon ta aiki ba zan yi amfani da wannan dama na kira ɗaya daga cikin malaman mu jagororin mu sai di Malam Turaki Usman domin a isar da wato kalma ta maraba
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wal 'abdulillah وما بكم من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا مولانا محمد وعلى آله الأصفياء وعلى الصحابة الفضلاء وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد ليتر مع وزير هديجة دكما ميجر مع ببنباكو بروفيسور Ibrahim Ahmad Makri kuma babban limami har yanzu a masallacin ƙasa da ke Abuja da ainihin tawaggar da take tare da shi ta manyan baki kowanne da sunansa da kuma anan kusa ga alƙali Haruna Muhammad Abba shugaban munazzama na ƙasar Hadeja gaba ɗaya da kuma sauran manyan baki da ainihin yan uwa na muridai almajirai da muka taru domin mu saurari karatuttukan da za a yi na wannan littafi mukhtasar dalailun nubuwa na Imam al-Baihaqi na fatan alkhairi ga waɗanda suka zo mana da wannan tarin alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa mu yi taron mu lafiya mu gudanar da al'amuran mu gaba ɗaya lafiya kuma su koma gida lafiya Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya amfanar da mu irin abubuwan da za mu ci. Albarka shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi. Yan uwa alhamdulillah a gurguje kamar yadda aka riga aka sani. Wannan zawiya mai albarka sama da shekara 54 tana gudanar da tsare-tsare na maulidin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda tarihi ya tabbatar da cewa a wannan bigire ne aka fara assasa harsashi na maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a kasar Hadeja da nufin ilmantar da mutane tarihin manzon Allah da sauran manufofi na haduwa a wajen bikin maulidin ma'aikin Allah. To alhamdulillahi matasa da suke wannan zawiya mai albarka da sauran matasa da suka hada da na sauran zawiyoyi a cikin wannan gari mai albarka suna da wata haddadiyar halka da ake ma take da mahado qasdis sabil karkashin jagorancin Malam Tijjani Usman wanda suka zo da sabon yunkuri sama da shekara 2 ko 3 da ta wuce na samar da hanyoyin fadada manufofi na maulidin sayyidina rasulullahi. Da farko in ba a manta ba shekara 2 ko 3 da ta wuce an shirya zama na musamman domin raya harshen Larabci wanda aka gudanar da muhadarori cikin harshen Larabci wanda dai duk wanda ya halatta a wannan lokacin ya san irin abin da ya faru. Shekarar da ta gabata aka canja wannan tsari ya koma tunani ne a kokarin yada ilmantarwa da irin abin da ake fuskanta a cikin irin wannan zamani musamman zamanin da ilmummuka wani lokacin na yaduwa amma kuma karancin ladabi a cikin al'amarin ilimi din yana yaduwa. A gefe guda matasa da jama'a da ke fita wa'ensu wurare domin yin karatu suna dawa da wa'ensu irin tunani na raini ko kwankwanto a cikin sha'anin annabtar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan yasa aka zabi littafin a muktasaru dalailin nubuwa na al-imam Abu Na'imi al-Asfahani domin a karanta shi a yi bitarsa. A shekarar da ta gabata an yi bitar hadisai guda 50 wanda malamanmu Sayyidi Malam Abu Muhammad tare da Malam Turaki suka jagoranci wannan zama. Alhamdulillahi bana sai gashi mun samu a karin riba da kuma karin saukan ni'ima a wannan zama zai kasance a karkashin jagorancin Maulana Professor Ibrahim Ahmad Said Makari wanda ganiyun ne an ta'arif baya bukatar sai an yi bayani wane ne shi. Yan uwa a tare da Maulana akwai malamai waɗanda za su jagoranci wannan zama har wa yau wanda su ne za su karanta mana waɗansu daga cikin ba'arin hadisai wanda an raba su wajen kashi guda 4. Kashi na farko akwai ɗaya daga cikin malamanmu al-Imam Hamza Umar As-Sudani wanda duk wanda ya san Maulana Prof tsawon shekaru ya san shi tare da wannan shaksiya mai dumbin ilimi kuma mai dumbin ladabi da sallamawa ga hadarata Maulana Professor Ibrahim Ahmad Said Makri. Tare da shi sannan har wa yau akwai mai gabatar da muhadara na biyu shine al-Imam Harun Abdullahi wanda mutumin zariya ne shi ma. Sannan akwai mai muhadara na uku shine al-Imam Munir Adam Koza wanda shi ma gashi muna tare da shi da yawa na san ƴan uwa sun san shi. Sannan kuma akwai al-Imam Sheikh Hamza shi ma yana tare da Maulana Prof da dai sauran ƴan uwa waɗanda aka gabatar. To insha Allah yanzu dai bayan daya za mu gabatar da su bayan sun gabatar da kalmomin su Maulana Prof zai jagoranci zaman gabaki daya a ƙarshe sannan na
ko da ke baya
cikin masu karatu na kuma daga na biyu za a fara. To alhamdulillahi al-Imam Harun Abdullahi shine suna na biyu Sayyidi Munir. To alhamdulillahi yanzu Maulana Sayyidi Munir Adam Koza ɗaya daga cikin limamai a wani daga cikin masallatai a garin Abuja shine zai hau kan munbari domin gabatar da makalarsa da kuma bitarsa a cikin hadisan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ابن الشيخ قل لنا بهذا المعبد وانشرح لي بنظرة تأتينا بزغل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جابورمو مولمو الإمام الشيخ إبراهيم أحمد النقي ana kara masa lafiya, ana kara masa jagoranci da farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya albarkace mu da albarkar shi. Maujuna wazirin Khadija da sauran wadanda suke cikin daular Maulana, manyan malamanmu da masu girma mahalarta wannan taron na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ina ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya mu a cikin zumurar mutanen da suke son masoya Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, wannan ya bishe mu abinda zamu gode wa Allah a kai. Muna kuma ƙara gode wa Allah da ya haɗa mu a wannan mazauni wanda aka shirya shi dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma maulidi ne da aka ambata da maulidin hadisi a wannan shekara. Alhamdulillah, ni duk wanda ya kalle ni ya san a cikin razani nake kwarai da gaske. Na samu kaina kamar wakilin bilmali, maktuban wakila lahu iyyaka iyyaka antawtal bilmali. Ina jin tsoro kwarai, na rasa ta ina zan nufa. An nemi cewa ni ma zan karanta wani abu daga hadisai na wannan littafi mai albarka Muhtasar Dalailin Nubuwa na Al-Imam Abu Nu'aym Al-Abhani. Cikin izini zan yi abin da zan iya yi, wanda a cikin shi kurakurai za su yawa, ɓanna za ta yawa, to amma wallahi alhamdulillah da Maulana zai biyo baya shi kenan ina da nutsuwar wannan. Za a tashi a babi kamar na 15 kuma hadisi na 51 wanda yake cewa zikru ismillahi ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama hina ta'ada al mushrikuna ala qatlihi. An ibn Abbas anna al mala'a min quraish ijtama'u fi al-fijr فتعاذبوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ونائلة والسابق. لو تقرأينا محمدا لقد كنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة تبكي حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملك من قومك قد تعاذبوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. قال: يا بني ائتني بوضوء. فتوضأ ثم دخل المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا. وحفظوا أبصارهم وسكبت أذهانهم في صدورهم وعرفوا في مجالسهم، ولم يرفعوا إليك أبصارهم ولم يكن منهم إليك رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ من تراب فقال: شاحت الوجوه. ثم حسبهم، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر. وأنا حديثي الإمام أبو نعيم الله يكرمه سيرده يا كاوشي أكن ترجم تيوى زي أمبتي سارن دا الله تبارك وتعالى yayiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mushrikai suka yi haɗin gwiwa da yarjejeniya cewa sun zauna sun yi mitin sun haɗu
sun yi rantsuwa ta da Annabi alaihi salatu wasalam ya fito za su haɗu su duka su yi masa tarayya su cutar da shi ma'ana su kashe shi kamar yadda suka faɗa. To wannan shirin da suka yi shine sai zai ambata mana me ya faru bayan wannan shirin, wanda hakan yana daga cikin abinda shi al-Imam Abu Nu'aym ya kawo a cikin dalilai da suke nuna annabtar sirna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a ce manyan mutane na gari sun haɗu a kanka kuma suna da kowace irin dama da niyyar za su cutar da kai, kai kuma ta Bahaushe ba ka da kowa sai Allah, amma kuma abun ya gagara. To wannan yana daga kariyar Allah tabaraka wa ta'ala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda hakan dalili ne na cewa lallai aikin Allah yake yi, da ba haka ba hakan ba zai yiwu ba. To shine yace wannan hadisi ya same shi daga isnadin shi zuwa ga sayyidina Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara musu yarda, yace annal mala'a min quraish manyan mutane daga Qurayshawa ijtama'u fil hijr sun hadu a hijr wato wannan hijir Ismail dai kamar yadda muka sani, ko da yake zai zama a darun nadwa ne, wanda kusan duk lokacin da za su yi wani taro irin wannan su yi wani mitin kamar nan ne babbar majalisar su suke haduwa. Wata aqadu billati wal uzza wa manati salisati al-ukhra wa nailata al-sabi, suka daura alkawari kuma suka yi rantsuwa da manyan gumakansu shine Lata da Uzza da Manata, wanda Al-Qur'ani ya ambace su a cikin suratul Najmi, sannan kuma da Na'ila da Isahu, wanda suma wasu gumaka ne, wanda daya yana gefen Safa daya yana gefen Marwa, suka rantsi da waɗannan gumakan cewa da za su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za su haɗu gaba daya su kai mai bugu kamar zance, ma'ana dai su haɗu gaba daya su dukan su su tarayya akan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, har suka ce ba za su in sun ga hankan ba za su bar shi ba har sai sun ga babu rayuwar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da suka yi haka diyar shi sayyida Fatima radiyallahu anha sai ta nufi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kuka har ta shiga wajen Annabi alaihi salatu wasalam, tace ya Rasulullah, waɗannan mutane manyan mutane daga mutanenka wato kafiran ne kenan sun yi rantsuwa sun yi alkawarin cewa da kaji ta suka haɗa ido da kai ya Rasulullah to za su haɗu su yi tarayya su rufar maka gabaki ɗayansu da niyyan kisa ya Rasulullah, kuma in sun yi haka in an zo an ce wa ya kashe shi kowa zai ce da shi akai, kenan za a raba jininka a kansu, wanda kamar yadda za mu iske a hadisin gaba sun ce a lokacin da suka yi shawara a Darun Nadwa, wanda har suka samu babban shedani wato tsoho daga Najd ya yi albarkace su, sun faɗi cewa idan sun yi haka kabilu gaba ɗaya shawara Abu Jahl kenan, kabilu gaba ɗaya kowa ya bada mutum ɗaya a je a rufarwa Annabi alaihi salatu wassalam, idan suka samu wannan nasarar zai zama ƙabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kaɗai ba za su iya yakar dukkan larabawan ba, to daga da ƙarshe za su nemi diyya sai a biya diyyar ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne abinda suka faɗa cewa falaysa minhum rajulun illa kad arafa nasibahu min nabi, in an zo wa ya kashe ka kowa zai ce ni na kashe shi ni ma ne, so zai zama an rarraba jinin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin dukkan ƙabilun kowa ya ce da shi kowa ya ce da shi. Ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyida Fatima radiyallahu anha ya ke diyata itini bi wudu'in, dauko min abin alwala ma'ana ruwan alwala kenan, ta kawo sayyida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruwa ya alwala sai ya fita ya nufi masallaci. Lokacin da suka hango shi ya taho kalu gaba ɗaya sun ce ha huwa za gashi nan fa ma'ana kamar suna ce to ku shirya gashi nan ya taho, amma abun mamaki lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso wurin khamadu absarahum kowa sai sauta ganin shi kasa, sun kasa ma su hada ido da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wa sakatat azqanuhum fi sudurihim, kowanne haɓa shi ta fada kan kirje shi ma'ana suka yi haka suka sanda kai alaman tsoro da razani wa araku fi majalisi kowa inda yake zaune sai aga ya kama zuba walam yarfa'u ilayhi amsarahu ba mutum daya da ya iya daga idan shi ma ya hada ido da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam balle yayi tunani to ta ina zai fara zartar da alƙawarin da suka dauka na cutar da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yakum minhum ilayhi rajul ba a samu koda mutum daya wanda ya iya shaja'a da tsaurin idan ya tashi da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba to su sun zauna sun kasa zuwa kaji shaja'ar annabi alaihi salatu wasallam shi kuma fa aqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunda sun kasa zuwa to shi bari yazo sai ya tawo sallallahu alaihi wasallam hatta qama ala rubusihim har yazo ya tsaya yayi tsaye a kawunan su amma ba wanda ya iya tankawa ba wanda ya dari kai shi fa akaza min turabin sai da rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya jinki kasa fa ala shahatul wujub ya watsa musu ce Allah ya muna da fusakan ku ثم حسبهم يواصوا مس wannan kasa din sallallahu alaihi wasallam fama asaba rajulan minhum min dalikal hasahatun illa kutila yawm qadim ba mutun daya da wannan kasar da annabi alaihi salatu wasallam wannan in tsakon kwalin da manzo Allah ya dauka ya watsa musu ba mutun daya da wata tsakuwa ko wata kasa ta taba shi a wannan ranar sai da aka kashe shi a badan wato tirran nan annabi alaihi salatu wasallam ya gama kashe su gaba daya kawai ana jiran lokaci ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na 52 an asma binti abi bakr qalat lamma nazalat tabbat yada abi lahab wa tabba aqbalat la awrahu ummu jamil bint har wa laha walwalatun wa bidaha kihrun wa hiya taqulu muzammaman abaina wa dinahu kalaina wa amrahu asaina ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه ابو بكر فلما راها ابو بكر قال يا رسول الله قد اقبلت وانا اخاف ان تراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لن تراني وقرا قرانا يتسمى به كما قال واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا فاقبلت حتى وقفت على ابي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا ابا بكر اني خبرت ان صاحبك هجاني فقال لا ورب هذا البيت ما هجاني قال فولت وهي تقول قد علمت قريش اني بنت سيدها فعثرت ام جميل وهي تطوف بالبيت في مرقها فقالت تعيث مذمم فلا حديثي ya same shi da isnadin shi zuwa da sayyida Asma bint Abi Bakr yayar sayyida Aisha radiyallahu anha mahaifiyar Abdullah ibn Zubair matar Az-Zubair bin Al-Awwam Allah ya rinsu ga baki daya kala tace lamma nazalat tabbat yada abi lahab wa tabba lokacin da surar nan ta tabbat yada suratul masadi ta sauka aqbalatil awram ummu jamil bint har wannan matar da ake cewa al-awra kuma ana ce mata ummu jamil sunanta arwa an ce ana ce mata al-awra kaman inda za a faɗa da ma'ana hausance kan magido ɗaya ko kuma ana mata wannan sunan ne saboda an ce mace ce kyakkyawa ƙwarai amma mai mummuna ɗabi'a so da haka sai aka laka ce to da wannan yadda take da kyau da tana da kyan hali to idan ta biyu ne amma yanzu idan ta ɗaya ne tana da kyau amma bakin hali shine suke ce mata al-awra bintu harb wato yar uwar Abu Sufyan ce Allah ya rabe shi sai ta fuskanto masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da sayyidina Abu Bakar walaha walwalatun tana kaman wailun kaman dai tana daga sauci da irin walwalatun masubi zance wailun yau tana kan maimaita wannan kalma wabi yadi hafihirun a hannunta akwai dutse wani ya taƙuru ta taho tana faɗin wani abu kaman waƙa haka tana cewa muzammaman abaina ai abaina muzammaman wannan mutumin wanda yake abin zargi kaji kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wala ce baka ga yanda Allah yake kade min zamban Qurayshawa da zaginsu ba duk lokacin da suka zo su zage ni ba za su iya zagi na ba sai su zagi muzammam wato idan sun ce Muhammad abin yabo ai su a wurin su ba abin yabo bane bai kamata ka sunan manzo Allah ma yabo ne to na kace ba za su iya fadin sunan ba sai a canza wai abin zargi wannan abin zargin dai a baina mun kishi wa dinuhu kalaina ko mun ki addinin shi wa amruhu a sai na ko mun saba umarnin shi haka take mutana bana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci وَمَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ سِنَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَتَرَدِّشِ فَلَمَّا رَآهَا أَبُو بَكْرٍ لَوْكَشِنَّ سِنَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَغَنَّتَ تَتَهُ قَالَ سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَقْبَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُ غُمَّتَن دَن تَا فُسْكَنْتُ مُ وَأَنَا أَخَافُ أَنْ تَرَاكَ إِنَّ جِنْ سُورَن يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرْتَ غَنَّا وَاتُ كُودَا سَيِّدِي أَبُو بَكْرٍ يَا سَنْ چِيوَا بَزَاتِي إِنْ چُوتَر دَ مَنْزَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا أَمَّا إِنْ كَانَ تَارَ دَ بَبَّن مُتُن wani mutum ya fuskanta wanda zai iya faɗa masa kalma mummuna ma ba za ta so ba to daga wannan kalman wacce ta hoto tana faɗa ko dan su sina bakar baya so ta iske manzo Allah a wurin karta faɗa masa irin wannan munanan kalmomin faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta inna halan tarani kamar yana kwantar mata sina bakar hankali karka damuwa baka ai ba za ta gani ba san ba yadda za a yi wannan matar ta gani wa qara'a qur'anan ya ita sama bini sai karanta qur'ani yake bi kariya da shi kamar yadda qur'ani da manya faɗa idan ka karanta qur'ani to za mu sanya wani hijabi mai suturciwa tsakaninka da waɗanda suke ba su imani da Allah ba wato tsakaninka da kafirai fa akmalan sai ku ta fuskanto hatta waqamat ala abi bakr tazo ta tsaya akan sayyidina abubakar wa lam tara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kalli fi ababakin sai tace ya ababakar inni khubirtu ni fa an ban labari anna sahibaka hajani wai abokin nan naka ya mun zambo na samu labari abokinka ya zambace ni fa kala sayyidina abubakar radiyallahu anhu sai yace la ba haka bane wa rabbi hadhal baiti ina miki rantsuwa da ubangijin wannan dakin ma hajjaki annabi muhammadu bai zambace ki ba koda ita a wurin ta abinda aka fada wa mar'atuhu amma latul hasal fi jidiha hablum min masad zambo ne a wurin sayyidina abubakar ba zambo bane halinta aka fada so da haka wannan ba zambo bane sayyidina abubakar ya rantsi annabi bai zambace ta kuma haka nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zambace ta bal qur'ani bai zambace ta ba an yi halinta ne kawai qala fa wallat wa hiya taqulu sai ta juya baya ta tafi tana fada tana ce hey kuji da kyau kad alimat quraish anni bintu sayyidiha ko dai inji ai kowa a cikin quraisha wannan ya san ni diyan shugaban shi ce sa san ba wanda yake sai zambo na a garin nan ta juya ta tafi fa asarat ummu jamilin wa hiya taqufu bil bayti fi mirqiha daga nan sai ta wuce Ka'aba tana dawafi tana cikin wannan dawafin cikin mayafinta sai ta nade a cikin mayafinta sai cin tibe sai ta bani sai ta faɗi wata kalma ta isa musamman kamar tana ganin wai ko wani abu ne sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ne wani abu ya same ta haka kalma din mana kyau ta danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bima la tafa Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sarhu shatmi quraish wal aliman yana daga abinda Allah ya tausasa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya juyar da bacanci na quraishawa da zagin su da suka yi niyyar zuwa manzo Allah ba za su iya ba sai su wa musamman shi ko musamman din nan in ka zo maka kace da Allah kai ne gidan musamman ba wanda zai kai ka gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe an zagi musamman da sai a nemo waye musamman shi aka zaga amma annabi Muhammad Allah ya hana wani ma ya iya daga bakin shi zage shi a wancan lokacin hadisi na 53 an Abi Hurairah ta kala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ta'jabuna kayfa yasrifu Allahu anni shatam quraish wa la'anahum yaktumuna muzammaman wa yal'anuna muzammaman wa ana Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ba za ku yi mamaki ba yanda Allah yake juyar da bacancin quraishawa da gari da zagin da suke shiri yi mini sai ya juyar da zagin da bacancin sai su je su zagin muzammam su bata muzammam ni kuma sunana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ga zan tsaya akan wannan bacin da muke lokaci abinda na faɗa ne da Allah ya sa Allah ya bada shi a cikin kullum ga fara
سيدي منير الإمام الله يسعدك بالخير alhamdulillah babu wani aliki ba jan lokaci za mu kira ne wakala na biyu shi ne sai malam hamza to sai malam haruna balla alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم مولانا الشيخ زاده الله بسطة سوري الله بك السلام عليكم ورحمة الله كان قاوانا قواتين يبقى مالا منير Allah ya sani in shege na gurin dukanmu wallahi muna yin abu ne mutum ma bai san me yake yi wannan shine gaskiya ila in sunan ka aka ce ka mai ta za ka mai ta sai ka so ka ranka da hutun ni din na fada ko na fada sunan wani na ne ko na mahaifi na ne wannan wallahi hakika ne Allah ya san gaskiya حديث نهم سند أبوه إن شاء أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعلمون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم وانا حديث wanda aka rawaita daga Abu Hurairah wanda Imam al-Bukhari ya rawaita shi yace sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fada lokacin da wayannan abubuwa da aka karanta mana yanzu suka faru na abubuwan da ita wannan mata take fada tana ganin kaman tana cin mutunci ga sayyidina Rasulullahi Allah halin tana cin mutunci ga kanta ne domin shi daban abinda take magana a kai a daban yace ala ta'jabuna kayfa yasrifullahu anni shatma quraish shin ba kwa mamakin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ke kawar mun da batanci na quraishawa zage-zagen su da tsini wanda suke yi Allah ya kawar mun su yastumuna muzammaman su suna zagin muzammam ne batancin su yana tsayawa ga wanda ake ce mu muzamman wa ana muhammad annabi yace ni ko muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam ce babi na 16 zikrul ismillahi ta'ala rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam min kaydil ka'idin wa ga'ilatil muqtalin alqasidin lahu bil aswa wannan shugaba babi zai mana magana akan isma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mana kariya da kiyayewa mana wannan kariya da kiyayewa da yawa yawanci mun saba in an ce isma na annabi sallallahu alaihi wa sallam muna dauka cewa shi ma'sumi ne ma'ana ba zai yi sabon Allah ko da kuskure ba kai alhalin kalmar isman nan tana da fa'ida da ruwa a cikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin dalilan da yasa maulana shehul islam radiyallahu anhu yake fada a cikin hankin shi cewa la ruwa ismatun wa la ghayru yakhda'u taratan wa dawran yusibu ma da dai yakin kuma shi yasa magabatan muhal sunna suke tafiya akan cewa ala ismatu lil anbiya dan wannan isma din da ake magana ta cikin jarabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana nufin isma ne da ma'anar da kana ce bai fadi da dukkan ma'ana isma Allah ya kiyaye shi a cikin zuciyar shi lafiyayya ya ce ba wani abu ko misqalu habbatin min hardalin wanda ba daidai ba a ciki wannan yana cikin an da ya za a ga maganganun malamai akan hadisin da ke cikin sahihu muslim da sanda aka tsara injin shi aka wanke din nan da yazo da cewa an cire rabon shedan
wanda malamai za su yi ta maganganu kala-kala mabambanta wasu su ma kore hadisin gabaki daya su ya zaya a jingina wannan abin wannan cewa rabon shaidan ya nuna hadisin nan ba daidai ba ne maudu'i ne kaza-kaza wanda amma malamai masu haske da faɗin ƙirji sun tabbatar da hadisin ingantacce ne tabbatacce ne sai dai me ake nufi da shi shi ne za ka ji maganganu kala-kala mabambanta wanda daga cikin magana mai daɗi mai ban sha'awa tare da Alawi Almaliki Allah ya ƙara mishi yarda ya kawo maganganun malamai da yawa mabambanta akan wannan matsalar amma da ya gama ya ce ni na yi wani fahimta domin su a nasu sun ka kawo tawiloli mabambanta domin za su kawo tambayoyi iri-iri in an ce rabon shaidan ne sannan ke gurin Halimatu Saniya aka yi mai haka ai bayan ya kai shekara goma an sake yin haka bayan ya kai 40 an sake yin haka ya kai 50 ma an sake yin haka to menene ake ciccirewa haka wasu su tawiloli kala-kala sai wankewan farko ai an cire abin da ke da alaka da ɗabi'a na yarantan yara wankewa na shekara goma ana abrocin samartaka an cire abin da ke da alaka da samartaka na samari a shekara 40 yana shirin amsan qur'ani in na san ki ha dai ka daular kila bare ai mai wani shiri na musamman dan ya amsa abu da kyau ya amsa ba tare da ya samu wani damuwa ba in ya yi shekara 50 yana shirin zuwa isra'ila miraji zai je ya ga wanda la tudrikul absar saboda haka bare ai mai wani shiri na musamman dan ya je ya gani ya dawo a ba mu labarin cewa ma za gal basar wa ma daga to don haka za su kawo tawiyoyi kala-kala wasu sai a wanke wani farko saboda a zuwa mishi ilmul yaqini ne na biyu ilmul yaqini haqqul yaqini na ƙarshe kuma a zuwa mai abin da ba ta ba wani halitta ba da maganganu da mabambanta sai ce shi ya gamsu a fahimtar shi cewa rabon shaidan din shi ne aka cire amma wani irin rabo ma'ana zuciyar sayyidina rasulullahi yadda take lafiyayya yadda Allah ya faɗi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to idan ta annabi ne ba wani halittar da Allah zai kona a wuta shi kuma Allah ya halicci wasu da niyyar sai ya sa su a wuta to tunda ya tsara ƴan wuta rabon shaidan ne bari a wanke su su zama ba su da rabo a cikin wannan rahmaniya to don haka isma din abin da ya shafi zuciya lafiya da mu haka nan abin da ya shafi harshe ko da kuskure ba zai faɗi wani abu da za ka ce annabi ya yi kuskure ne ba ko ya faɗa daga baya ya gane ba daidai ne ya gyara ba yanda ya faɗa a baya haka ake so a faɗa haka Allah ya faɗa yanda ya faɗi na yanzu din ma haka ne don Qur'ani ma na cewa ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati mene bi khairin minha aw mithla don haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa man yadiku anil hawa don haka duk abin da kaji ya faɗa ba wani abu sunan shi kuskure ba wani abu sunan shi ba daidai ba yana da hikima a cikin wannan din ma to haka nan abin da ya shafi zatin jikin shi ma akwai wannan isman da yake mana magana akan yanzu wanda da yawa malaman tafsiri suna tafiya akan cewa wallahu ya'simuka minan nasi ma dama ta sauka ne saboda masu neman su yi mai abin da ba daidai ba don haka ne lokacin akwai masu kula da shi masu gadi da aka saukar ya fito ya ce musu ku tafi abinku wanda ya aiko ni ya ce zai kula da gadi na kai shi don haka isma din ta kunshi wa'innan abubuwan ka faɗa da aka ce ta kunshi hatta isma cikin garin shi ma masumiyan gari ne ko allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf gari ne ita ma masumiya haka nan nasaba haka kaza haka kaza ma'ana dai abin da yake so in ce isma ne mai fa'i kar ka dunkula ta ka ɗauka kawai masumi ne baya kuskure kaza kaza a'a komai nashi masumi ne sallallahu alaihi wasallam indai abu ya jingina zuwa gare shi za ka samu abin shi ma Allah ya bashi isma ya kiyaye shi daga dukkan wani makirci na masu makirci ko makiya mahassada masu neman shi da nufin su cutar da shi sai bai wani abu wanda ba daidai ba duka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi isma a cikin waɗannan abubuwan da suke da alaka da shi sallallahu alaihi wasallam yace an Jabir ibn Abdullah qala gazawna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghazwatan yabalan najdi فأدركنا القائل في واد كبير العدا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يعلق سيفه بغصن من أغصانها قال وتفرق الناس بالوادي يستظلون بالشجر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم وأخذ السيف
واستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيد سلطان في يده فقال من يمنعك مني قلت الله فشام السيد هو ذا لن يعرض له صلى الله عليه وسلم وانا حديث shi ma ga yana hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kara yi shi haka wanda ya ce shi ma Imam Bukhari din ya roƙe shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana Jabir ya ce sun yi yaki daga cikin yaƙuba da aka fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam can ɓarayin Najdu wanda Najdu din kusan ka ce musulmiyar ya tabbatan gwamnatin Saudiya sun nufi can ɓarayin Najdu din ya ce sai lokacin ƙailula ma'ana ɗan yin bacci na rana ya yi musu lokacin suna wajen wata a cikin wani wadi wani fadama wani guri wanda yake fili kwari ya ce gurin yana da yawan itace mai kaya a ciki yace fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tahta shajarati annabi ya sauka a gefen wata bishiya ya rataye ta komi shi sallallahu alaihi wasallam a wani reshe daga cikin rassanta mutane suka rarrabu a wannan filin kowa ya je ya samu gurin shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan gurin a matsayin shi ya zama shi kadai ke gurin wasu suka ce malamai da suna cewa wannan abin ya faru ne bayan an saukar da wancan ayan da na faɗa a bayan na wallahu ya asuka minan nasi saboda haka sai zan ba wani wanda zai tsaya cewa bari ya gadin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda wanda ya aiko shi ya faɗa musu shi ne ke gadin kayan shi da kanshi don haka suka rarrabu kowa ya je ya tazilluna bi shadar sun je can kowa na samun inuwa na bishiya ya zauna a can ya kwanta ya huta ya ce sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inna rajulan atani wa ana na'im lalle wani mutum ya zo min ina kwance ina bacci irin baccin nan nashi da shehu yake faɗa mana munajaci ne ma'ana an kwanta ne ba kwanciyan bacci irin namu ba irin baccin nan daga kan shi na ce masa sayyidina Aisha ta tambaye shi a tanamu qabla an tujira ya rasulullah ya ce ya Aisha inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi Aisha idan da yake rufuwa amma zuciyar lafiya lau bacci ne da yana biku yunaji rabbahu wani shi ke ce mana yana kwantawa ne don yin munajaci an gama wani aiki za a koma wani aikin sallallahu alaihi wasallam ce ina wannan yanayin sai mutumin ya zo wa akhadha as-sayfa ya dauki takobin nawa wastayqaztu wa huwa qa'imun ala ra'si sai na farka na gan shi gashi a tsaye a inda nake falam ashku illa wasai santan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai sai na ga takobin gata nan a zare ya zaro ta daga cikin kube ya tsaya yana jira da nufin zai abinda zai yi fiye da ita takobin na hannun shi fa qala man yamna'uka minni yace annabi sallallahu alaihi wasallam man yamna'uka minni yau waye zai kwace ka a guri na wa zai hana ni yin ma abin da mai niyya wato Allah annabi ya ce sai ce Allah asha masai sai mai da takobin cikin kuɗi duk da hadisin ya zo da riwayoyi mabambanta akwai riwayoyin da takobin ta fadi annabi ya dauka akwai riwayoyin da jikin shi ya fara kyarma ya ruɗe duk dai zaka harhaɗa don haka Imam Bukhari ya kawo wannan dama a babin kariyar da Allah ya ma annabi ne kuma Bukhari yakan kawo hadisi a babi gwargwadon bukatan babin ne don haka sauran cikon kenan za a same su a wasu guraren sai haɓu wasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai komai ba wanda kila mu ne yanzu na amsa ko kuma na samu dama zan mai da martani وعن جعدة قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأتي برجل فقيل يا رسول الله هذا أراد أن يقتلك فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترى لو أردت ذلك لم يسلك الله على قتل وانا حديث shi kuma hadisi ne na Jada, Allah ya kara mishi yarda, wanda yace an ya halarta lokacin an zo masallin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da wani mutumi. A ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa wannan mutumin gashi ya zo ne yana nufin abin da yake nufi shi ne yana so ya shahidantar da kai. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a Allah ba zai ba shi iko a kai na ko da yayi nufin haka. Zan tsaya a nan ni ma na yi guda uku kenan. Allah ya sani wallahi muna yi ne ni wallahi a tsorance muke. Aisha qalat ma qasa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kaza wa kaza yukhayyadu ilayna annahu ya'ti ahadahu wa la ya'tihim. Qalat fa qala zata yawmin ya Aisha a'alimti anna allaha abtani fi amrin istabdaytuhu bi atani rajulani fajalasa ahaduhuma inda rijli wal akharu inda ra'si faqala alladhi inda rijli lilladhi inda ra'si ma balu rajul قال مذبوح قال ومن طبه قال لبيد بن أعصم قال وفيما قال في جبك دلعات زكا في مشق ومشاقة تاتا رعوفة في بئر زروان. قالت فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا البئر التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء. قالت فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج. قالت عائشة فقلت يا رسول الله فهلا يعني تنشرت؟ فقال أما الله فقد شفاني وأما أنا فأقرب أن أثير على الناس بالبشارة. Wannan hadisin na Ummul Mu'minin na sai da suna Aisha Allah ya ƙara mata yarda, wanda take cewa sai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zauna tsawon kaza da kaza, ana raya mai cewa kafin ya je gurin iyalan shi ko bai je gurin su ba. Ma'ana wannan hadisi ne da yake magana akan sihiri da aka yi masa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanda da yawa wasu suna ganin cewa shi ma wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba a ce amma Annabi sihiri kuma ta kama shi. Alhali wannan kalma na sihiri wanda wasu suna cewa wanda ya ce amma Annabi sihiri ya yi ridda, wanda malamai magabata da yawa ko in ce mafi yawa sun dade akan an yi mashi sallallahu alaihi wasallam, illa iyaka inda mas'alan yake menene sihiri ne. Sihiri mafi ƙaranci ka ce ka ɗauke shi da hawa-hawa ko ma'ana-ma'ana guda uku. Sihiri yana da ma'anan a faɗi wata magana, wani ya zo ya yi magana da zai ƙayatar da kai ya burge ka, wannan nau'in sihiri ne. Kayan da Larabawa suke cewa inna minal bayani da sihira, wannan nau'in sihiri ne. Akwai nau'in sihiri wanda wani abu ne za a haɗa da wani abu a idonka sai a yi ma rufa'ido ka rinka ganin wani abu daban. Kan Qur'ani yana faɗa mana irin wannan, qala bal alqu fa iza hibaluhum wa asyuhum yuhayyaru ilayhim min sihrihim annaha tas'a. Akwai sihiri kuma wanda za a yi wani abu da wani abu a sa ma wani nau'in cuta ko a haɗa da aljanu ko shaidanu da makamantansu don a cutar da kai, cewa wani abu ya faru na sihiri da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wannan bai tauye komai a cikin darajar shi ba, bal wannan ma yana nuni zuwa ga ƙarfin cikan kamalan shi ne da isman shi. Domin idan an maka akan fitar da kai daga yanayinka ne ka koma yanayin wani abu daban, don an mai da haka din ne. To amma abinda zai baka mamaki, Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da aka yi mashi wannan abin na sihiri, duk abin da yake isarwa abin da Allah ya ce ne isa, ba a samu canjin komai a ciki ba. Duk abin da yake yi na nau'o'in ibadan shi, azkar ɗin shi da sauransu na nawafil ɗin shi, ba a samu canjin komai a ciki ba. Kaga kenan, ashe abin bai wani abu ba. To amma me yasa wannan abin a raya mai kaman yayi kaza bai yi ba? Don a koyar da mutane ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu mu'alliman
an aiko shi ya karantar da al'umma ne, kuma Allah ya faɗa mana shi ne za mu kalla mu ga ya za mu rayu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, don haka cewa an mashi sihiri bai da bambanci da a ce wane ya yi rashin lafiya. Irin wannan nau'in rashin lafiya ne, rashin lafiya ko sai ma Rasulullah yana rashin lafiya don menene?
Abu wani lokaci ya yi Allah ya samu dace a sauƙin Allah.
Yanzu lokaci ya yi za mu kira sai yi malam Shehu Hamza.
Alhamdulillahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa azimina wa mawlana Muhammadin khayrul khalqi ajma'in, wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bayan haka manyan shugabanni mahalarta wannan waje, ala ra'asihim shugabanmu al-imam Ash-Sheikh Ibrahim Ahmad Makarri da sauran jagorori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin baiwarsa da karancinsa da fadalarsa da ya kaddara mana saduwa a wannan gari mai albarka, a wannan mafajiya mai albarka, saboda munasabar maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tattaunawa a cikin hadisai waɗanda suka tattare wato shama'il da halaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da Allah ya girmama shi da shi ya bambanta shi da sauran halitta, wanda wannan tsari ya yi kyau kwarai da gaske. Mun zo a gaban shehinmu, gaban malaminmu, za mu gabatar da wannan karatu saboda inda muka yi kuskure ya zamana an gyara mana, amma inda ba dan haka ba aikin mu a wannan waje mu tsaya mu saurari irin abin da zai zo mana daga wato kwarenye na wato gwalagwalan ma'anoni da za mu ji daga gare shi. Amma kasancewar mu a wannan waje matsayi ne da mu zo mu yi a gaban su ga irin yadda muke gabatarwa, inda ya kamata a gyara mana. Kamar yadda malamai suka yi karatu ya gabata, za mu tashi hadisi na 57 an Zaid ibn Arqam qala sahih an-nabi sallallahu alaihi wa sallam rajulun min al-yahud fashtaka li dhalika ayyaman qala fa ataahu jibril alayhi as-salamu fa qala inna rajulan min al-yahud saharaka أقل لك عقدا فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجها فجاء بها فجعل كل ما حمل عقدة وجد من ذلك خفة فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشد من إقال فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من يهودي ولا رآه في وجهه قط. كما يبدأ مكلي بعد ذلك يقبات وانا بعض من عمل بيانه akan isma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kariya da Allah ya bashi dangane da waɗanda suka dubi shi, cuce shi ko a zahiri ko a batini. Musamman wannan maganar sihiri tana magana ne akan cutarwa ga jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko cutarwa ga tunaninsa, ko cutarwa a cikin aikin da yake yi, a cikin aikinsa, saboda ya zamana an tsayar da shi daga saƙon da ya zo ya isar da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda wannan an yi sihiri kamar yadda malam ya faɗa mana, sai dai sihirin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tafiyar da shi. Kuma yana daga abin da za mu fahimta, wato duk yanda ka kai da girma da daraja,
wani dan adam zai iya yi ma wani abu na sihiri ko na tsafi illa iyakaci
maganin wannan tsafin da wannan sihirin kamar yanda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tafiyar da shi wanda malaman tafsiri suke cewa sababin saukar falaki da nasi dan fada masa wannan sihirin da bashi magani to kariki wannan surori a matsayin magani dangane da abin da zai same ka wanda yake kama da sihiri ko yake kama da tsafi daga Zaid ibn Arqam yace wani mutum daga Yahudu yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jinya saboda wannan sihiri kwanaki masu yawa mala'ika Jibril yazo masa yace masa wani mutum daga Yahudi ya ma sihiri yayi maka kulli sai yayi maka wato sirri wato kulli kamar yanda suratul falaq take fada wa min sharrin naffathati fil 'uqad ma'ana yayi kulli yayi tuhiya maka tsafi a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika aka fito da wannan tsafin lokacin da aka zo da ita duk lokacin da aka warware kulli daga cikin wannan kullin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu sauki ma'ana rashin lafiyar tana jikin shi da an warware kulli sai ya ji sauki da an ƙara warware wani sai ya ji sauki da an ƙara warware wani sai ya ji sauki kamar da aka ce kullin nan guda 11 akai adadin ayoyin falaki da nasi idan an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka kwance kulli daya sai aka karanta aya daya ta farkon suratul falaq qul a'udhu birabbil falaq da aka kwance sai manzo Allah ya ji sauki da aka zo kan kulli na biyu aka karanta min sharri ma khalaq sai manzo Allah ya ji sauki to haka wannan kullu kullu guda 11 to haka aka warware su fa kama annabi sallallahu alaihi wasallam ka annama na shi da min iqad sai manzo Allah ya tashi kamar an warware shi daga dabaibayi kamar misali idan mutum yana daure da an kwance masa dauri to shikenan sai ya tashi kamar wato ba dauri a jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam fa ma zakara annabi sallallahu alaihi wasallam zalika lil yahudi da wannan abin ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai je ya samu ba yahudan nan ba yace ka mun kaza Allah ya tona asirinka na samu magani ko ya tara mutane ce wani ya mun kaza manzon Allah bai yi ba kuma sannan bai ci wannan ba yahudan bai ga alamun wannan abin a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda anan yana nuna mana wato tsananin hakuri da jin kai da tausayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne ya masa laifi kuma ya san shi yayi masa laifi kuma dalilai sun tabbata ya masa laifi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dauki kariya akan kansa ba kamar yadda alƙali yake faɗa a shafa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai shi aka yi wa abu to manzon Allah baya neman bariya daukar wa kansa fansa sai dai in an keta alfarmar Allah subhanahu wa ta'ala to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dauki fansa kana muhammad ibn ishaq shi daga baku kana muhammad ibn ishaq ali ibn abbas kana lamma arifat quraish anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qad kanat lahu shi'atun wa ashabun min ghairi baladihim wa ra'aw khuruj ashabi ibn al-muhajirin ilayhim arafu annahum qad nazaru daran asabu minhum mana'atan فهذه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم فشمعوا له في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها يتشاورون فيها ما يسمعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه فلما اجتمعوا لذلك في ذلك اليوم الذي اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى الزهمة اعترض لهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بت الله فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفا على بابها قالوا من الشيخ wannan hadisin na gaba yace Muhammad ibn Ishaq ya fada daga Ibn Abbas kamar yadda aka san wannan wato hadisi yana kawo shi da isnadai illa yakaci ka bayyana wato al-Imam Abdurrahman al-Iraqi Abdurrahim al-Iraqi yake fada cewa wato wali alamin dalibu an-nasira tajma umma sahha wa ma qarqun kira dalibi ya san ita sira tana kawo hadisai wadanda sun inganta da wadanda aka yi inkarin isnadun su wal qasd zikru ma atabihi ahlu sir wa in isnaduhu lam yu'tabar kawai dai kasadin a zo da abinda malaman sira suka zo da shi ko da ku isnadin shi baya daga cikin abinda aka yi itibarin sa Ibn Sa'd ya fara daga dan Abbas yace yayin da Quraishi suka san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yana da jama'a kuma yayi sahabbai daga cikin mutanen da ba nagarin su ba sai suka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin mutanen da suka yi hijira suna fita zuwa gare su sai suka san cewa lallai mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallama sun sauka a wani wuri za su je wani wuri inda za su samu kariya sai suka ji tsoron idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yaje inda mutanen nashi suke fita suke yin hijira to idan yaje wannan wurin zai yi ƙarfi kuma zai dawo zai yake su to wannan dalilin sai yasa sai suka yi tunanin ya kamata su haɗu su shawara sai suka haɗu a gida da ake kira shi Darun Nadwa wanda wannan gidan gida ne na Usayyu bin Kilab ɗaya daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Quraishi ba sa yin ba sa yanke wani hukunci sai a wannan gida suna da ma a ciki suna yin shawarar me za su aikata cikin lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka ji tsoron sa yayin da suka hadu a wannan rana da suka yi alƙawari wannan rana ana kiran ta yawmuz zahma ma'ana ranar turmusu tsoron da kowa zai zo za a cika wuri daya sai Iblis ya zo shedan ya zo musu a cikin sifar wani dattijo babba ya sako wata tsohuwar rigarsa ya tsaya a bakin kofa da suka ganshi a tsaye suka ce waye wannan dattijon da yake bakin kofa waye kala sheikhun min ahli najd sai ya ce wani tsoho ne daga najdi sami abin labi ta'attum lahu fahadara ma'akum liyasma'a ma taqulun ya ji abin da kuke yi sai ya ga ya kamata ya zo ya ji me kuke tattaunawa wa asa Allah ya adamukum minhu ra'ayun wa nus ila Allah ba zai sa ku rasa ra'ayi daga gare shi ko nasiha ba qalu ajal suka ce lallai fad kulka shugo fad kalamahum faqalita ma fiya ashrafu quraish min kulli qabilatin min bani abi shams utubatu wa shaybatu abna'u rabi'a wa sufyanu min harbin ومن بني نوفل بن عبد مناف وعيمة بن أبي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر بن نوفل ومن بني عبد الدار بن حسين النضر بن الحارث من كلدة ومن بني أسد بن عبد العزى أبو البوتل بن هشام وضمعة بن الأسود بن عبد المطلب وحكيم بن هزان ومن بني مخزوم أبو جهل بن هشام ومن بني سهم منية ونبير أبناء الحجاج ومن بني جمي أمية بن خلف ومن كان معهم ممن لا يؤد من قريش nan kuma sai ya fadi irin mutanen da suka je suka halarci wannan dama an fadi mutane ne da yawa fa qala ba'dhum li ba'd inna hadha ar-rajula kad kana min amrihi ma qad ra'aytu abinda suka fara fada bayan sun hadu suka ce wannan mutum ba kuna ganin abinda kuke gani daga lamarin sa wa inna wallahi la na'manu min al-wusuli alaina wallahi ba za mu abinta da gare shi kan cewa zai kawo mana hari ya zabura ya zuwa gare mu ba biman kadita ba'hu min gairina ga waɗanda suka bi shi waɗanda ba mu ba fa ajmi'u ra'ayan fatashawaru yanzu ku hada ra'ayinku wuri daya ku yi shawara ku ga me ya kamata mu yi masa fa kala qa'ilun minhum sai mai fada daga cikin su yace da su ihbisuhu fil hadid ku je ku daure shi cikin karfi mana ku sa masa bari wa aglikuu alayhi baban ku sa shi a daki ku rufe masa kofa sun ba tarabbasu bihi ma asaba ashba'ahu min ash-shu'ara'i alladhina qablahum sannan ku saurara abin da zai same shi daga irin abin da ya samu mawakan da suka zo gabanin sa domin su a wurin su suna daukar annabi abin da yazo da shi ne alqur'ani waka ne saboda haka har yanzu a ganin su wani mawaki ne kamar su Zuhairu da Nabiga da waɗanda suka shude a baya abin da ya same su shi ma zai same shi fa qala shaykhu dalila wallahi ma hadha lakum bi ra'i so wanda jibin nan sai ce a wannan ba ra'ayi bane ba sake dai wani tunanin wallahi law habistumuhu kama taquluna la kharaja amruhu min wara'il babi alladhi aghlaqtum alayhi dunahu ila ashabihi ci wallahi wallahi wannan wa la wallahi ma hadha lakum bi ra'i wallahi law habistumuhu da za ku tsare shi kamar yanda kuke fada da al'amarin sa sai ya fita ta bayan kofar da kuka rufe shi da al'amarin sa sai ya fita ta bayan kofar da kuka rufe shi zuwa sahabban sa fal aushaku an yasbu alaikum kuma ya kusanta sahabban nan su zo su yi muku cha mana su kawo muku hari bayan taziku su cire shi min aibikum daga hannunku sun mai kadiruna kun hatta ya gibi hukum ala amrihim sannan kuma idan sun zo za su bi karfin ku kuma lamarin sa zai rinjaya akan al'amarin ku ma halalakum bi ra'ayin fanzuru fi gairi wannan ba ra'ayi bane ku tunanin wani ثم تشاوروا فقال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا فنن فيه من بلدنا فإذا خرج النافع والله ما نبالي أين يذهب ولا أي سوقع غاب أنا أزاه وفرقنا منه وأصلحنا أمره sai suka ce shawara ta gaba abin da ya kamata mu kutar da shi daga cikin mu mu kore shi daga garin mu idan ya gode shi kenan ba ruwan mu da ina ya tafi ba ruwan mu da ina ya fa ya sauka cutar shi ta kubuta daga gare mu kuma mu kubuta daga gare shi mu huta lamarin mu sai mu zauna lafiya qala shaykun najli la wallahi ma hada lakum birai dattijan nan yace wannan ma ba ra'ayi bane alam taro musu hadisi ba ga kan maganar sa ba wa halawati man dikihi da dadin fulcinsa wa galabati ala qulubi rijali ba ga yanda yake da rinjaye a musasuka tan mutane ba bima atabi da duk abin da yazo da shi mutane za su karba wallahi law fa antum zalika ma amantu an ya illa ala hayyin min ahya'il arabi ta'min bi zalika min qawlihi alayhim wa bi hadisihi hatta yutabi'u alayhi thumma yasiru ilaykum hatta yada'akum bi فيأخذ أمركم من بين أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد تبدو فيه رأيا غير هذا شي والله إن كبشي يفتا داتم مدن سنة داتم زنشان سنة إن يجي وجم متاني سبقا نجيشي زاسو حدو سكارا كنفي إدن يزو سيا سيسن بيشي زيزو يتاك ويايا وكو كما إن يتاك ويايا وكو يقاچ دوك يدتكي تاردكو زي أي كاتامكو يندي قداما kudai sake tunani faqala abu jahl inna li fihi ra'yan ma araakum wa qa'atum alayhi ba'd sai abu jahl yace ni ina da wani ra'ayi da nake ganin dukkan ku ba ku hadu akan wannan ra'ayi ba qalu wa ma huwa ya abul hakam suka ce wani irin ra'ayi ne ya abul hakam qala ara anta akhuzu min kulli qabilatin shabban jamidan ina ganin ku je ku samu ruba kowace kabila ku samu saurayi maji karbi nasiban wasidan summa yukullu batamin musayfan sariman summa ya'aduna ilayhi summa yadribuna bi yadir batar rajulin fayaktuluna jami'an fanatabihu minhu fa in lam yuzafa an zalika yafaqadu lahu fil qaba'il kulliha fa la
zariya ba kaduna ba kankanmu Allah ya kara masa lafiya ya kara masu sanyaya zukatan su da idanun su da mu ƴaƴan su jikokin su wannan alkhairi da suka assasa a wannan nahiyan ba abin mamaki bane domin almajiri shehu radiyallahu anhu ya zama wanda ya fara assasa taron maulidin manzon Allah ko ta girmama sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a tafsikoki da yawa a ba wani mamaki dama duk inda ka gansu su suka fara assasa wa wani amini na ana bayan abubuwa sun zo sababbi ana abubuwa baki wanda ba su shehu radiyallahu anhu ya assasa maulidi a kai ba a cikin tarurrukan maulidi a wani gari daga cikin garuruwan a wuraren maukibi irin abubuwan da ake a wasu garuruwa muna fatan Allah ya kutar da garin Hadeja ga wannan tun da mazaje na gaba a cikin abin da ake yi sai aka zo aka same shi aka ce akira wa kallah wannan munkarat din sun yi yawa da ake yi cikin maukibin nan ya kamata ku shiga gaba ku yi magana a daina yace a daina me aka ce a daina maukiri yace in kan Allah yace a garin nan mahaifina shi ya fara taron maulidi tun lokacin da din suka yi da'ira a irin a cibalbal fitillan da suke kunnawa su kunna mai lagwani in suka yi da'ira iyakansu da suke da'iran su kewaye wannan fitillan iya kansu masu maulidi kenan a duk kasan katsina su kada ke maulidi yace wadannan wadanda kai ga suna maukibin nan yanzu da murna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin iyayen su ke zuwa suna jifan shi mahaifina da almajiransa masu taya shi maulidi suna jifan su suna kashe wutan fitillan da suka kunna yace sai yanzu kuma ni dan mahaifina ajini ina maganan fada da masu maulidin manzon Allah yace aje ji a nemi wanda zai ba ni ba saboda haka alhamdulillahi alhamdulillahi idan mun ga irin wannan daga wannan magabata to kuma alhamdulillahi yana daga cikin albarka Allah ya raya magabata ya tsawaita rayuwarsu su ga abin da suka assasa kullum yana ƙara ci gaba domin duk abin da aka assasa shi jiya yau to ba haka aka fi so ba ko ko aka assasa shi ya ci baya ba haka aka fi so ba domin wannan tsarin na maulidi mu ma yanzu mun zo mun koyi
a ce za a zo a zauna maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma littafi za a dauka ne ilimi a karanta muktasaru dalailin nubuwa na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam littafin da ya kunshi dukkan san ilimi da ya shafi watan shama'il na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine mafificin ilmoma gaba daya domin ilimi ne da yake magana wato nace shama'il dalailun nubuwa sashin shama'il ne shama'il da dalailun nubuwa suna da haduwa da amma dai duka sun kunsu cikin abu daya to ashrafin ilimi kenan domin ilimi ne da yake ta'allaka da zatin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zama abin da ake zuwa a zauna a karantar da al'umma kenan babu shakka wannan alkhairi ne wanda babu alkhairi wanda yake shi kuma a daga karantuwa daga hadisin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maganan sayyidina rasulullahi dan wannan ba karamin abu bane a daga karanta maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so ka ji ka gane menene to ka sa a ranka lokacin da ake karanta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi kaman daga hadisin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kake ji a lokacin zaka ji dadin abin najaban karka dauka daga baki shine fadan ka dauka kana ji daga wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne sannan wannan kasa dama ba ji mamaki bane wannan kasan dalikan tijaniyar ma daga nan ta taso a cikin kasan mu kamar yadda kowa ya sani da an yi nan kilometer kadan za a yi sakin leman tijani an ce leman tijani garin ɗayan Sheikh Umar al-Futi wanda babu kokonto malamai sun ta maganganu amma dai gaskiyar magana kauli tabbatacce Sheikh Umar al-Futi shi ya kawo dariƙar Tijaniya wannan nahiyar ba shakka akwai waɗanda suka karɓi dariƙar Tijaniya a Kanin Borno ta wasitan Sheikh Muhammad al-Habib dan Sheikh radiyallahu anhu dan Sheikh Tijani nake nufi radiyallahu anhu kai tsaye ta nahiyar watan Aljazair ta mamɗin Kanin Borno can da suke ga hudud da shi ta Libya ta Sudan akwai manyan magabata kamar a can Wadai cikin kasan a Chadi yanzu take amma a da duk tana cikin karkashin Kanin Borno amma nan nahiyar Kano Sokoto duk wanda yake da wata ijaza ta Tijaniya mafi daddewa to ta hanyar Sheikh Umar al-Futi take bi ko ma sani ko ba sani ba za a faɗi wasu maganganu amma dai duka maganganun ba abin komawa zuwa gare su bane sannan kuma shekunan mu ma in ka zo karni na 20 na miladiya duk wani sheikhin mu a kasan nan to wasitan sa mafi girma da ake ji da shi ba kama a ce mutum ya karba a wajen al-Fahashi ko malamin sa ya karba a wajen al-Fahashi al-Fahashi dan uwan Sheikh Umar al-Futi ne wanda ya tare a garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ilmantar da al'umma ya yada dariƙar Sheikh Tijani radiyallahu anhu ya yada ilimin sunna sai dai zama a wannan mamdikan gaba ɗaya babu malami masanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin shi wata ilayhi tantahir ri'asatu fi ulumi sunna ɗaya daga cikin manyan almajiran sa Sheikh Abdulrahman ibn Ahmad wanda Maulana Sheikh Atiku radiyallahu anhu ya karba a hannunsa Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu ya karba a hannunsa da dewa daga mazaji sun karba a hannunsa to waɗannan dai duka su ne ulaika aba'i ko ba ji ni bi mithlihim saboda idan kaga irin wannan alkhairan a wannan mamdikan ba abin mamaki bane domin gidansu ne wajen da ake zaton samu ne wajen kayan abin kenan sannan shi Sheikh Abdulrahman ibn Ahmad bayan abin da ya konkwada kuma a wajen Sheikh Al-Fahashim bayan bayyana Sheikh radiyallahu anhu yana cikin as-sabaqun cikin bai'a ga Sheikh radiyallahu anhu saboda haka ya zama wato abin watan hangen magabata wanda ya tara mafi daukakan asani a wannan zamanin Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu yarda gaba daya in za a tsaya a yi waɗannan da aka ambata ɗin nan kowane ɗayansu in za a yi maulidinsu to zai lokacin namu zai kare amma muna tuna mana ne domin mu san cewan hablun mu mausul ne mu san cewan igiyar mu ɗaurarriya ce haɗaɗɗiya ce da jiyan mu da shekaran jiyan mu haka kuma da shekaran shekaran jiya haka za ila al-musari haka za a yi tafi har zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna ƙara ta'ziya ga maulana al-sheikh Uthman Allah ya ƙara masa yarda
muna ta'aziya ga mai martaba sarkin Hadeja, Allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana, muna ta'aziya gare mu gaba daya akan wannan babbar rashi da aka yi na mahaifiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mata rahma, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta cikin biyafin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shawara ga masu shirya wannan maulidi mai albarka, wanda muke fatan mu ma mu zama cikin masu shirya wannan maulidi. Yanda aka dauko karatun yayi yawa ne, hadisi 30 da yawa kwarai, da kowanne daga cikin malaman nan an ce yi mana tahdidi akan hadisi dai da karatun da za su bugu mana. Na san kowa ya lura da wannan, da karatun da zai fito daga bakin su da ya ishe mu shekara muna bita. Haka ni abinda nake bada shawara a badi in an zo daga yau wannan taron, to a ci gaba da karatun littafi, kar a ce sai badi, a ci gaba duk sati ko kullum ai ta karantawa. In an zo ranar maulidi sai a dauki hadisi ɗaya ko biyu ko uku tabarrukan, kila lokacin ma za a yi khatma ne, sai a yi khatma kila kafin badi an kai khatman littafin, shikenan sai a yi khatma a karanta hadisi ɗaya ko biyu ko uku na ƙarshe tabarrukan a yi khatma. Amma ba zai yi a wajen zama irin wannan, su da yake masu himma ne kwarai, malamai ne, su masu shirya taron sun dauka dukan mu irin su ne a tun zuba mana larabci muna. Allah ya kara masu lafiya. Ninawa zai zama taliki a cikin hadisan da shugabanninmu masu albarka malamanmu suka karantar da mu, Allah ya saka musu da alkhairi. Hadisi na farko hadisin Ibn Abbas radiyallahu anhuma, wato ina son taliki akan fadin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya ittini bi wudu'in, wani ka rubuta ittini bi wudu'in a maina jin ittini mukula. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan Quraishawa ne suka yi taron dangi akan sa sallallahu alaihi wasallam. Amma me yayi sallallahu alaihi wa sallam da aka zo aka fada mashi ga abin da ake ciki, sai ta ji aka kawo masa ruwan alola sallallahu alaihi wa sallam. Wato idza hazabahu amrun inna faza'a ila salati sallallahu alaihi wa sallam, wato shi yaqinin sa cikin Allah subhanahu wa ta'ala, yaqinin sa cikin kiyayewan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa idan yayi alola zai iya fuskantar kowane ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan yakinin muna buƙatar mu koye shi, mu dauke shi daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da yake abin yana da yawa. A hadisi na gaba, a hadisi na 52 na ita wancan Maryam Rabban da tazo domin wanda Maulana yace sunanta Al-Awra, da tazo domin ta'addance mu kula fikar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar ya ce ga wancan nan tana zuwa ga zabi, manzan Allah ya ce inna halantaran, ba za ta taba gani na ba. Yaqini yarda da cewa yana cikin kariyan Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kuma ana koya mana ne mu koya, shine irin abin da yayi a cikin kogon dutse, ko suna tsaye a bakin kogon dutse suna lallekawa, yana launa zara ahduhum tahta qadamayhi lar absarana ko kolara ana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma san muka bisnaidin Allahu zalizuhuma, ya za a yi su iya ganin namu alhali Allah na tare da mu. Wiqayatullahi agnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an ali min al-utum, ko to wannan yaqinin tare da Allah shi ake nema daga kowanne mu yan uwa, balle masanan Allah subhanahu wataala a cikin mu. Sanin Allah ba yana nufin cewa kawai shikenan ka koyi surutai da shafahat da shagala da wasa, a'a, yana koya maka karfin yaqini da Allah subhanahu wataala. Shi yasa ake bada kissan Abubakar Ash-Shamli, ko da yake ya inganta ko bai inganta ba Allahu a'lam, amma dai ma'anan kissan ya inganta, ko dan da aka ce yazo ya sami malamin sa Junayd al-Baghdadi a bakin teku yana jiran jirgin ruwa, yace ya imam amma laka yaqinun, ba ka da yaqini ne da kake jiran jirgin ruwa? In mutum yana da yaqini kawai ba sai ya tattaka ruwan ya wuce ba. To wannan yaqinin ake nema ƴan uwa a cikin mu, wato duk wanda kaga yayi nasara a rayuwa, kowane ne, kowane ne in kaga yayi nasara a rayuwa, to akwai wasu abubuwa da suka hadu suka sa wannan nasaran daga ciki wannan yaqinin. Ba ta yaqini ba dole wani bai da rabo sai ya zama yaqinin ba cikin Allah ba, ko sai Allah ya masa hijabi da wani abu, qalu tazurul baba laura an yi haqqallahu wala
ila bustani ajabtuhu bi nafsi an nafsi law kuntuhu arafa ma'ana qudsihi Allah sai ya masa hijabi da wani abu sai ya sa yaqinin sa cikin wannan abin shine Sheikh radiyallahu anhu yake cewa da ɗayan ku zai gaskata wato yaqinin shi zai zama yana da ƙarfin yaqini a cikin dutse sai dutsen ya mashi amfani ko ma'anan ƙarfin yaqini kenan in mutun ya zama sai sa ko magani ko bature da yake magani duk wannan magungunan da kake gani idan mutane biyu za su shiga su sha magani amma ɗaya yana da yaqinin zai sami lafiya a cikin wannan maganin zai sami waraka ɗaya kuma ba ya da yaqini yana jin cewa kai maganin nan ko a warke ko kar a warke da yaqinin shi zai warke ko ba haka bane zan ta bada misalai yanda za a gane sosai direbobi idan suka shigo hanya in ya hango mota amma ban ce driver ka rinka hango mota kana kutsawa ba in yana da yaqinin zai shiga ya fita sai ya ga ya shiga fitan amma in ka ga kila an sami matsala to a zuciyar shi akwai karaya sai a ce zuciyarsa ta karaya ko to abinda muke nema ƴan uwa duk wanda kage yayi nasara a rayuwa to irin wannan yaqinin yake da shi abubuwan da yawa amma na farko shine wannan yaqinin cewa in nayi zan nasara din in nayi zan yuyu din ka duba duk mutasabiqun wato masu gasa in kaga wanda yayi nasara a cikin gasan ba komai yake make shi yayi nasara ba kaman a farko wannan to ra suna cewa abin fail wato imanin shi da cewa wannan abin zan iya sai yayi ya iya din wata rana wani mawallafi yana cewa wani mara lafiya yazo za a shiga da shi aiki gashi mara lafiya kuma tun wajen shekara 100 ne da ya wuce lokacin aiki a amaliyar jarahiya tana da wahala kwarai ba ci gaba na zamani kuma ga ciwon ya riga ya ci karfin shi sai da za a yi masa irin allurar nan abokansa likitan yake ce ma abokin nasa wanda ya kawo stone wannan da yake je kai mashi kallon karshe in kuma da wasu safani da zai baka ya baka saboda wannan ciwon fa ba wani sa rai kawai in an shiga aikin nan mutuwa zai shi kuma ya zo wajen shi shi ma abokin ya zo wajen mara lafiyan za ba a shiga da shi ɗakin jiya ne ta wani kaza kaza to inda dai wani sako muhimmi ya ce ne ne yake kazo jibi ba an gama mun aiki sai in baka sakonnin ai zan fito lafiya jibi mu hadu kuma haka akai jibin suka hadu da suka zo likitan ya kalle shi ya ce wai wannan ya aka ya ce wallahi ba abin da ya sa ya iya fitowa lafiya daga wannan aikin sai ya kinin shi na cewa zai fito lafiya din saraka yan uwa mu karfafa yaqinin mu cikin Allah subhanahu wataala idan har ma mutun zai yaqini cikin wani abu ma cikin wasu tarkace ya sami irin wannan nasaran to ina ga mai yaqini cikin Allah da haka duk abin da zaka nufa karka nufe shi da san cewa zan samu ba zan samu wakil in nasara ba zan nasara ba a'a wani da azamta tawakkal kawai ka sa maranka cewa Allah zai mu Allah mai yi ne Allah zai mu insha Allah mun ka dauki wannan darasin zaka ga yayi dan duk abin da kaji cewa kana jin cewa ba zai yi ba ka dauka kai ne mai yi amma da ka gane mai yin na gaskiya sai ka gane cewa to ba abin da ba zai yi ba ko shine la haula wala quwwata illa billah ba abin da ka ji ana cewa ba zan iya ba to ka kalli kanka ka ji kai ne zaka yi amma da ka san Allah ne zai yi kawai ai shikenan za a yi ba kana ji tsoro yan uwa a fuskanci komai me yuyuwa ne komai komin girman sa domin gurgudan himmanka da gurgudan yaqininka cikin Allah subhanahu wataala gurgudan yuyuwan abin yanzu anan akwai wanda za su yi nasara akwai wanda ba za su yi duk wanda ya ji ya kare yana jin kai wannan kawai din labari ne shikenan an bar shi an tafi duk wanda yake jin cewa kuma eh wallahi haka ne Allah mai yi ne zai iya mu zan gwada zan nasaran kuma wallahi zai nasaran so da kaga dai ga idon nan ga su ga komai amma manzo Allah sai sun ce inna halanta nan kawai saboda ya san Allah na tare da shi Allah zai kare shi daga ita kuma hakan Allah yayi hadisi na 53 ala ta'jabuna kayfa yasrifu Allahu an shatma quraish wa la'anahu yashtumuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana muhammad watan saboda kariyar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan mai batanci ba wai quraishi ba duk mai batanci a duniya har mutanen turawan faransa da na ingila da na spain da na ko ina da makiya na Nigeria da na ko ina ba fa inna ce makiya ba ina nufin wanda ba musulmi ba dake nufi da na ko ina idan suka so su batanci ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya sabar musu da wani mutum mutumi sai Allah ya samar musu da wannan mutum mutumin sai ya sarrafar da hankalin su zuwa wajen mutum mutumin sai su ta dura mashi zagi Allah ya kubutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda gon Muhammad ba abin yuwuwan zagi dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar inda wani malaminmu wato malaminmu saboda aboki eto malaminmu Nasir shi na ganshi na dauki karatu a wajen sa shine Ustaz Said Ramadan Al-Buti Allah ya kara masa rahama ash-shahid yake cewa wallahi da za a tara duk kazantar duniya duk kazanta hissiyi da ma'anawiyi na duniya gaba daya ka tara su in za su taru sai ka watsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a watsawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi za su zuba kasa sun zama gold sun zama diamond sun zama mafi tsarkin tsarki sallallahu alaihi wa sallama saboda mene saboda datti ba zai iya ta'allaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya canza tabi'ar sa ta canza iksiru sa'adati sallallahu alaihi wa sallam sura ka babu hanya in ka ji turawan faransa suna fatanci ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni da kai suke zaga dan ni da kai suka gani ba su da hanyar ganin kamalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kasata da na kasar ka suka gani sai suka batanci a na kasata da na kasan ka suna zattan suna batanci a janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa hasha lillah hadisi na gaba hadisi na 54 wanda malamin da ya karanta tabbata akwai ruwayoyi da yawa shi ma dai yana nuna mana wannan karfin yakini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Allah inda mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishin kide na ƙara karatu a wajen malam yace a gefen wata itaciya ba sai yace karkashin itaciya ne dan ba abin da zai zama saman sayyidina rasulullah sai yace a gefen wata itaciya haka ake koyon ladabi cikin magana cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen taron maulidi in ba a makarantar yan maulidi ba inda za ka koyi wannan karatu wallahi saboda duk inda za ka koyi karatu ne na ba ni baki in baka fassara a cikin wannan turayen ce ta hada karkashi ne kawai ko sai a wajen su ake jin wannan a wajen almajiran makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ladabi a wajen makarantar ladabi ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kula fa mutumin nan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kishin gidi yazo ya zara takobi ya cika ma cewa sayyidina rasulullahi wa zai cece ka la ilaha illallah ka kaddara mutum ne gashi gata mita biyu ko uku tsakaninku ya dana bindiga ya sa yatsan shi akan kunama ya ce wa zai raba ka da ni yau sai kai challenge din sa ba fa maganan wai cewa dan Allah ya hakuri ko in kana wa Allah da annabi ka kyale ni challenge za kai masa me raba ni da kai Allah zai iya la ilaha illallah la ilaha illallah dan uwa wannan yakinin fa shi ake so mu kai ba mu ji cewa fa Allah mai iyawa ne Allah zai yi ko Allahu mai Allahu nazirun ilai Allahu qadirun alai ko hasbi Allahu wa ni'mal wakeel ko alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel fanqalabu فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء كو فابين دا كي نيما كينا كزما كان دا ونن كرفين إيمان أتكم كو ونيانا يكاسا حسبنا الله ونعم الوكيل أن دك تكو بي أنذاري تتنا والكيا وزي كاري كالله واني رواية ما ذكري من ذا الله يكو ما كون kana Allahu 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 ko sai ga takobin a gefe gashi kuma mutumin a gefe ya aka yi Allah ya kare saboda in kana da yakinin Allah zai maka Allah zai maka in kaga mutum bai sami abin da yake so yakinin manzon Allah zai yi ma aka Allah yayi balle yakinin Allah da abu dai ne ko yakinin manzon Allah zai watan ba ina nufin shine yakinin Allah zai dan ka san manzon Allah da yin Allah yake yi ko yalin Jabir ba haka ce karanta da Sayyidina Jabir ibn Abdullah karatu ba Sayyidina Jabir ya dan yanka yar akuyar sa kwara daya da dan dan kullin sa yayi an dan yi masa daya yazo yace wa Sayyidina Rasulullah dan kewaya azabi mutun daya biyu uku da Allah azo ga abinci manzo Allah yace a kira duka mutanen Khandaq azo aje gidan Jabir ga walima can yazo ya sa kai hannu akai yace manzo Allah ya fadahu yace ma matarsa tace ya akai yace to dan wannan abincin da bai fi mutane kasa da goma su ci slashi ba naje na sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kira duk mutanen Khandaq wajen mutum 1000 da wani abu tace ka ga ya masa yawan abincin yace na ga ya masa to kuma kace tsoron me ne sai ka bar shi da sauran zai iya me kuma kace tsoro haka aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a bar naman a wuta a bar breadin a cikin wajen bakery dinsa aka dinga ciyar da mutanen Khandaq sai da kowa ya ci koshi nasin yana nan yanda yake an ciyar da dai wallahi to nasin yana nan a wuta yanda yake ba abin da ya taba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciyar da su daga inda yake ciyarwa
Alhamdulillah. So, hadisi na 56 hadisi na na'a insha Allah ya kalla mashi ta. Wannan hadisin duk da malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi sun yi iya kokari wajen taujihin ma'anar kuma abinda ake nema kenan daga malami abinda ake nema daga mu'mini ba ta kaga hadisi ba ka gane ma'anar shi ba kawai ka sa kafa ko kai fa'an cikin hadisin ka ku kore shi ko ka ture shi abinda ake so shine ka mayar zuwa ga wanda suka fi ka sani lallai wannan zahirin wannan hadisin zahirinsa ba abinda zai yiwu ba ne ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo da sihiri zai iya taɓa jikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda in an ce illa isbun damiti wajen sabilillahi ma laqiti amma hankalin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai iya taba shi ba abin da zai iya taba hankalin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda manaful wahyi ne manaful risalati ne ko kuma Allah ya kora wannan nun wal qalami wama yasturun ma anta min ni'mati rabbika limajnun saraka ba abin da zai iya taba hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka zai yuyu Allah alam wannan wani lafazi ne na daya daga cikin ruwat yukhayyalu ilayhi annahu yati ahlihi wala yatihim zai yuyu fahimtar na na Aisha ce Allah ya kara mata yarda haka cewa yukhayyalu lin nabiyyi dalika zai yuyu duk abin da zai yi na tawili dai ka kawo shi amma ka raba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa wani abu zai tasiri akan kwakwalwansa an fahimce ni ka nisantar da na kasa daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka kawo kowani tawili ko da tawilin zai kai ka ce wahami ne da daga cikin ruwa dan ana yi baya nufin hadisan bukhari ba inda wani daga cikin ruwa zai dan sami waham ko shine dalilin da zaka ga manyan magabatan muhaddithun irin su Abu Dawud su al-Imam at-Tirmidhi su Ad-Darqutni kam hannun tabi ma yayi na istidraki akan al-Imam al-Bukhari ko
wanda Imam Ibn Hajar yema ya bashi amsoshi al-fasl sabi' ina zato a cikin hadisi sari dan haka ba wani mamaki a Bukhari akwai lafuzza wanda suke malamai sun tabbatar cewa wannan ba lafazin hadisi ba sai ruwa kaman hadisin al-aqra'u wal-abrasu wal-a'ma wanda a cikin hadisi yake cewa badalillahi malamai suka ce hasha lillah arada Allah dai ba wani abu badalillahi saboda al-bada'u addinin yahudawa ne ba shi a musulunci saboda haka suka yi ta bincike suka ce madarul hadisi ala hammam shi kuma hammam wanda suka ruwaita daga ciki wanda ya ruwaici wannan labarin badalillahi Abdullah ibn Rajani al-Qadani suka ce yana da dama irin wannan wahami yana da dama wannan ikhtilafin saboda haka ba mamaki irin wannan ikhtilafin ne ya same shi ya ruwaita da wannan lafazin na bada wannan dai karatu ne mai zaman kansa da ya kamata a yi shi amma dai wajibinka ka nisantar da dukkan na ƙasa daga habaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani tunani ya zo maka na ƙasa sai ka ce to wannan abin da na fahimta ba shi yake nufi ba hadisin ina fata an fahimta abin nan da na fahimta da kwakwalwa na ya zo min hayal ne da wahami nawa amma ba abin da hadisi yake nufi ba kenan sai ka koma wajen malamai kamar yar musu da kayan su amma ba yana nufin cewa shikenan kawai ka haura hadisi ka fara haurakiya kana ba'an cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko cikin magabata na kwarewa Allah ya tsare ku to darussa ga sunan dai wasu suna bin wasu amma darasi da zan kara maimaitawa malam ya faɗe shi shine yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ba yahudan da ya masa amma aka ce ko a fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai gani ba bai hudu Labid ibn Asam ko sallallahu alaihi wa sallam wannan duka ba muna karantawa dan mu kada kai bane muna karantawa dan walaqad yassarnal qur'ana lidhikri fa hal min muddakir dan mu darastuni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mun zama mun na daukan ajin koyi liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira yayi dari da safe yayi dari da yamma yayi dari cikin jama'a to kuma idan bai dauki darasi daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai dauka yayi dari a lazimin safe yayi dari a lazimin yamma yayi dari a wazifa wannan ba zikirin la ilaha illallah kenan banda sauran zikiroran ko wane ne kuma zakara Allah kathira biye da wannan sai gaskiya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in bata zama darasi gare mu ba to wa kuma za ta zama wa darasi mu ya kamata a fi ganin musabbaqun cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idza sara khayrun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman falmasiru ba'idu hadisi na gaba sayyidina ali Allah ya kara masa yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa nan ala tirashi wa tashifu bi burti sallallahu alaihi wa sallam هذا الحضرمي لا اله الا الله نم على فراشي كان كنت على قسم غدان da zasu shigo cikin duhun suna zatan nakan gadan wa kai ni ne su kai sara darbata rajulin wahidin din ba kan gadan zasu zo su kwana su kai sara ba kan shi nake so ka kwanta bargon nawa da kowa ya sani da shi alhadrami shi nake so ka rufa da shi kana kwanta a gado na kuma ka rufa kar ka kwanta ba ka rufa ba kaga an ba ka rufa ba ana ganin fuskan ka daga zuwa an san wane ne la ilaha illallah la ilaha illallah kaga ya kini irin nasu sayyidina ali la ilaha illallah ka kwanta a gadan nawa gadan da suka yi taron dangin zasu zo suka yi taron zasu zo su sare kuma ka san dai ba wutar lantarki lokacin ba fitilla ko cikin duhu balle a san wane ne akan gadan to gadan shi nake san kwantani kuma na tafi bana nan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kila yanzu wasu mabiya ko cewa kai zo ka raka ni can inda wanda suka ce za su yake ni suke wajen baya baya za a yi kanya wai gobe bi hankali ba sai ne me kai rasa ba abin dariya bane yan uwa ba abin dariya ba ne ni da suke nema na fita ba nan da
ni da suka zo don su shahadanta ba na nan na fita kai kuma wani kwanta a gadan nawa wanda za su zo su shahadanta da na kan gadon kwanta a kai ba ka kwanta ka bar fuskanka a bude ana ganin ka bar ka kanka Allah ya ganar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh